sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 5 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanan labarai.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun shugaba Muhammadu Buhari ya kuma kira shi da cin zarafi. Wasu maharar dauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a ƙauye da ke arewacin Burkina Faso. Ƙungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cimma wata yarjejeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa aka yi taron haɗin gwiwa na Majalisar Koli ta Addinin Musulunci da Jama'atu Nasirar Islam?
Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta iya fitowa ba. Ganin haka yasa aka taru, aka zauna, aka nemi ina ne mafita yake.
A jamhuriyar Nijar kuma wani taron aka yi na horar da 'yan jarida kan irin rawar da za su iya takawa wajen yaƙi da almundahana a ƙasar.
Wasu duk ƙasar da kaga bata yaƙi cin hanci ba, to babu yanda za a yi wannan ƙasar ta ci gaba.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan taron nan da Majalisar Koli kan ayyukan 'yan sanda ta yi ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Babu Yakubu Makeri na tafi da shirin nan nasa na Adawa Lafiya. Kamar kullum, za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu ka turo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su iya amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu kuma sun yi wa gwamnati ba'a saboda kafa saƙon dakatarwar da ta yi a shafin Twitter. Saƙon da aka cire ya yi wa masu barazanar ɓallewa ko masu rajin kafa ƙasar Biafra cewa gwamnati za ta bi su cikin yaren da suke fahimta. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, in ji gwamnati a yau Asabar. Maharan sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Solhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, in ji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin. Hare-hare da masu ikirarin jihari da ke alaka da ƙungiyar Al-Aida da daular Islam a yankin Sahel na Afirka ta Yamma ya tashi matuƙa tun daga farkon shekarar nan, musamman a Burkina Faso da Mali da Nijar, inda fararen hula ke shan wahala. Wata ƙungiyar ƙasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Ƙungiyar ta ƙasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi ƙarancin harajin kamfanoni na duniya da aƙalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin ƙasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Yarjejeniyar wacce za ta iya zama tushe a duniya a watan gobe na nufin kawo ƙarshen tseren shekara da shekaru wanda ƙasashe suka yi ta takara don jawo hankalin manyan kamfanoni tare da rage musu kuɗaɗen haraji.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da ƙasar ta shiga wani hali, aka yi wani taron haɗin gwiwa jiya na Majalisar Koli ta Addinin Musulunci da ƙungiyar Jama'atu Nasirar Islam. Shamsi Hamza Ibrahim Gariki.
Makasudin wannan taro dai shine yin duba da ɗaukan matakai ga tarin matsalolin da suka mamaye Najeriya a matsayinta na ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, musamman ta fannin shugabanci da tsarin ƙasar da ke zama barazana ga sha'anin tsaro da zamantakewar al'umma, wanda a cewar Malam Nafi'u Baba Ahmad, sakatare janar na Majalisar Kula da Harkokin Shari'a Najeriya, kowa na ji a jikinsa.
Da mai hali da mai mulki da talaka suna fuskantar matsala da kuncin rayuwa da talauci da fargaban ka tashi baka san yadda yamma za ta baka ba ko gobe. Allah ke dare kowa na ciki kowa na ji a cikin sa kowa na daddare kudas wannan ba abinda za a tambaye wani bane kowa na ji a cikin.
A halin da ake ciki dai matsalar tsaro na ƙara ta'azzara a Najeriya kuma babban tashin hankalin da al'ummar ƙasar ke fuskanta shine kashe rai da bai ji ba bai kuma gani ba, cewar Dr. Khalid Aliyu, sakataren kungiyar jama'atar Nasarar Islam a Najeriya ƙarƙashin mai alfarma Sarkin Musulmi. Ya ce babu addini da ya yarda da hakan, kuma har yanzu akwai sauran aiki a gaban gwamnatin Najeriya.
Abin takeici ne kwana shi, kuma hakan yayi ne dan har yanzu gwamnati ba a samu wata kuma
ƙarin mataki
da dauka na daƙile wannan al'amari ba, domin kafin abin ya kai haka inda gwamnati ta yi abin da ya cancanta ya kamata, babu wani shiƙi ko wani fitsarare da zo ya kai zuwa wayannan abubuwa. To laka ahir kai dai gwamnati ta yi aikin da yake kanta na wajibi, wanda a tsarin mulkin kowace ƙasa haka nan Najeriya kare rai da tsaron ran ɗan ƙasa da mutuncinsa da dukiyarsa dole sai gwamnati ta tashi nan.
Malam Abdullahi Bayaro jami'i ne a Majalisar Koli ta Harkokin Shari'a a Najeriya ya yi kani da cewa
wargajewan haɗin kan al'umma, wargajewan haɗin kan ƙabilu, wargajewan haɗin kan addinai masu addinai da sauran matsaloli waɗanda suke fuskantan ƙasashen da suka ci gaba a baya a yau suka ɗaiɗaice, suka ɓalailaice, suka watse, kowa ya kama gaban shi. Wannan hali ne muka ga cewa Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta iya fitowa ba. Ganin haka yasa aka taru, aka zauna, aka nemi ina ne mafita yake, aka ga cewa to a kirawo taro na ƙasa wanda zai haɗa shugabanni da talakawa, malamai da sarakuna da kuma sauran al'ummu, domin a nemo mafita, hanya wanda take guda ɗaya, haɗin kai ya wanzu, tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa, sannan a kore baƙin ƙabilanci da jahilci na ganin cewa wannan yana ganin wannan ba shi ya cancanta ya zama ɗan Najeriya ba, wannan yana ganin wancan ba shi ne ya cancanta a ce yake riƙe da arziki ba, da sauran matsaloli waɗanda ake tunanin taron zai kawo ƙarshen su in Allah ya yarda.
Fatan mafi yawan al'ummar Najeriya dai shine samun dawwammamiyar zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin al'ummar ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Kafin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allura daga kafin COVID-19 da ake iya shaka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa. Har ila yau a ƙasar China an amince da allurar daga kafin Sinovac Biotech ta COVID-19 don amfanin gaggawa ga matasa tsakanin shekaru 3-17. Shugaban kamfanin Ying Weldon ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar jiya Juma'a an keɓance shirin rigakafin China ne yanzu ga waɗanda shekarunsu suka wuce 18 da haihuwa. A yayin da ƙasar Afghanistan ke ƙoƙarin fatattaka ƙaruwar cutar COVID-19, ta samu labari cewa allurar rigakafin miliyan 3 da take tsammani daga hukumar lafiya ta duniya a watan Afrilu ba za su iso ba har sai watan Agusta, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kamfanin Facebook ya faɗa jiya Juma'a cewa zai dakatar da shafin Donald Trump na aƙalla shekaru 2 don ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na Amurka, wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar 6 ga watan Janairu a ginin Majalisun Amurka. A ƙarshen wannan lokaci za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu. Mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya Juma'a. Kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan Trump, wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda yayin da kasar ke fama da matsalolin tsaro iri-iri, Majalisar Koli kan ayyukan 'yan sanda ta gudanar da taro ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari jiya. To, don jin ƙarin bayani kan abin da aka cimma a taron, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Maigari Dingyadi, wanda ya fara da batun tabbatar da naɗin sabon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba.
Majalisa ta tabbatar da naɗin nashi kamar yadda tsarin mulki sashe na 215 na tsarin mulki na ƙasa ya tanada. Saboda haka babban abu dai shine aka yi, kuma shugaban ƙasa ya matashi murna bisa ga irin wannan naɗi da aka yi masa. Kuma ya neme shi da ya kokari ya tabbatar da ya yi ayyukan da aka zame shi kamar yadda doka ta tanada, kuma ya ba mara ɗakunya ya tabbatar da cewa abubuwan nan da suke haddaba ƙasar nan na matsalolin tsaro an ɗauki matakai na ƙwaƙwara, kuma an tanadi da abubuwan da ya kamata domin a yaƙi da waɗannan matsalolin da suke haddaba ƙasar nan tamu.
To, amma kowa ya sani cewa matsalar sha'anin aikin 'yan sanda game da gabatar da tsaro ya haɗa da matsalolin rashin isassun kuɗi, rashin isassun kayan aiki, rashin isassun jami'an da ke ayyukan, kuma gashi kusan kowane bangare na Najeriya yana dandana kudinsa game da matsalar tsaro. Akwai wani abu da wannan majalisar koli ta yi dangane da wannan lalurar kuwa?
Ai, majalisar ta yi la'akari da wannan matsalolin da yake magana na rashin kayan aikin da karancin ma'aikatan da rashin karancin na'urori na zamani da za su taimaka wajen yaƙi da waɗannan matsalolin. Kuma an yi matsayin cewa insha Allah za a ɗauki duk matakan da ya kamata a gabatar da bukatun ba ma 'yan sanda kaɗai ba, har da sauran hukumomin tsaro, domin a tabbatar cewa an samu makamai da sauran kayan aiki na wanda za a yi kokari a yaƙi da waɗannan ta'addanci da suke aukuwa a ƙasar nan.
Akwai yiwuwar cewa za a bar 'yan sanda su yi ayyukan nan na tsaron al'amuran suka shafi cikin gida ba sai an ci gaba da kawo sojoji a cikin al'amuran tsaro ba?
Abin da ya kawo 'yan sanda sojoji ciki saboda matsalolin da suke faru a wajen gabacin ƙasar nan mai Borno in particular, musamman kasan kafin mu shigo wannan matsalar ta yi kamari kwarai da gaske, har 'yan ta'adda kusan sun karɓe ƙananan hukumomi da dama a Borno. So, abin ya zama kusan kamar yaƙi ne ake son a ci ƙasar nan, shi yasa sojoji suka shigo. Kuma da sojoji suka shigo, alhamdulillahi aka ci gaba da wannan fafutuka, aka kore waɗannan mutanen, musamman lokacin da shugaban ƙasa Buhari ya shigo, an yi ƙoƙari an kore su daga dukkan ƙananan hukumomin da suka mamaye. Kuma ana har yanzu fafutukan yaƙin da su, domin kamar yaƙi ne sun kuru kasan ba wai ƙarya shi ke ba, a kore ka ne ka dawo, a kore ka ka dawo. So, har yanzu ana yi da su, amma dai yanzu ba a iya cewa ga ƙananan hukumomi biyu ko uku waɗanda aka cewa wai waɗannan 'yan ta'adda suna riƙe da su, babu su a halin yanzu. Amma dai saboda yawan matsalolin da suke aukuwa ba ma wai a Borno kaɗai ba, har da sauran jihohin North East da kuma jihohi na arewa maso yammacin ƙasar nan da arewa ta tsakiya ta wannan ƙasar da dai sauran dukkan kamar da kace sassan ƙasar duk akwai wannan matsalolin. To, shi yasa ake samun sojoji da 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro dai suna taimakawa gurgurdun yi da ayyukan su yadda tanada, domin a ga cewa an fuskanci waɗannan matsalolin.
To, a gaida Umar daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda ganin yadda matsalar cin hanci da rashawa ke neman samun gindin zama, aka yi wani taro na horar da 'yan jarida kan irin rawar da su iya takawa su ma. Tabar Abari gare ki.
Kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Halsiya, ta ba da horo ga 'yan jarida na jihohi daban-daban kan hanyoyin da za su bi don bankaɗo dukkan irin badaƙalar da ke faruwa na cin hanci da rashawa ko rubda ciki da dukiyar ƙasa. Atta'u Mutari mai ba da labari ne a kungiyar ta Halsiya cewa ya damawa da 'yan jarida zai taimaka a cikin aikin nasu.
Yau da gobe mun gane cewa ya kamata a sa 'yan jarida su ma su kama, saboda an kwanan kai ko 'yan shekaru biyu zuwa uku mun mara aiki ce da su mun ga sakamako ana samun sakamako sosai shi yasa muka ce to ka tsaya ya mai ani hijohoyi wannan horo da za mu yi su mun yi shi maradi an samu canza yawo sosai an samu bada horo sosai tunda wanda muka kawo su bada wannan horon lakantattu ne sun iya aikin su
wannan horo da ɗan jaridar suka samu cewar madan Jallo Maryama Idi jami'a a kungiyar ta Halsiya su ma dai su bada gudunmuwar su na yaki da rashawa ta hanyar zakulo gaskiya
dan aka ce cin hanci da rashawa abu ne ba karamin abu bane ya zama na daidai ruwan dar gama duniya ɗan jarida da suka samu wannan horo kowa ya dauki misali kamar ga jihar da magara akwai abin da yake ya tsaya mai dama a makogoro shine kowa ya dauki alƙawarin shi ga abin da ya gani ya kamata a ce yayi bincike bisa gare shi kuma ya hudo gaskiya tunda ba ka zo ka gai ka ce a wane yayi kaza haka a'a ba shine mu muke nema ba ayi bincike na gaske a hudo gaskiya kowa ya san ga abin da aka jihar da magara shine muke nema
su ma dai ɗan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo
Ismail Amima Marabiu babban abin da muka yi da maraba da shi shine yanda aka gwada mu hanyoyi ko kuma in ce dubaru ne yanda za mu iya yin bincike idan mun samu wasu labaru game da wani cin hanci da rashawa ko wani fadakala da aka yi a cikin kasa
Surana Ibrahim Malam Cillo to lalle a cikin irin wannan tahiya yana da kyau a ƙara ma mutane sani bisa ga abin da ya shahi wannan magana ta ƙarin bincike sosai sosai kuma a yi bincike kan abin da ya shahi wani hali da aka shiga kuma a bayyana ma mutane sakamakon binciken wannan ta hanyar jarida ina ganin abu ne mai kyau saboda ba duk 'yan jaridan bane suka kware akan wannan fanni kuma fanni ne mai hadari fanni ne mai faɗi fanni ne mai ɗaukar lokaci amma hakan ɗin shine aikinmu da yake jiran mu wanda kuma inda a ce 'yan jarida suna shugowa cikin irin wannan fage suna ganin abin da ake suna fallasawa da watakila waɗansu da dama za su shiga taitayensu
sunana Musa Malam Sule 'yan jarida inda muka samu wannan horon zan yi kira ya kamata a ce wannan horo mu tsaya mu ci amfanin shi na ganin cewa abin da aka koyar da mu ya amfani jama'a kuma kungiyoyi irin kamar su Halsiya da sauran kungiyoyi musamman wanda suke tallafa kai da gwamnatin kanta idan ana so a cimma gurin da aka sa a gaba a tsira a gudu tare kira a tare dole sai ta hutu ta kama kuma musamman da 'yan jaridu domin a yaki wannan cin hanci fasu duk kasar da kaga bata yaki cin hanci ba to babu yanda za a yi wannan kasar ta ci gaba
a cewar Halsiya irin wannan horo zai taimaka ainun a cikin yaki da cin hanci da rashawa a wannan kasa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yaku makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau ne za mu kawo karshen tattaunawa da Malam Nasir Zahraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jama'ai bakon namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a ƙasar
tilos a tashi a wani abu abubuwa irin waɗannan ga sunan yawa suna nuna mana cewa ba sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba Buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa na tabbatar da cewa ba a rika gurbin wasu abubuwa ba kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadar shugaban ƙasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye ya fara tsawatarwa ya kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa
To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin kasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban kasa ke yakin neman zabe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki Allah ya kukutar da shi babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abun na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a Najeriya?
Ya tashi sai ya kanka daga baccin da yake yi kuma wato tabbatar da cewa ya kawo wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da komai ne kun banda haka tsaro. In aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane da yawa za ka ga akwai kisa-kisa ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma sanyo akwai dubban mutane da aka kai su gaban EFCC ana binciken su amma tun hanyar za ka ga wanda za ka kirga cewa an hukunta su ba su kai gasa da yanin ganya sun gaba. To kaga idan ba a hukunci mai tsarin kuma kaga su kasan can da mai da an kawo da shi yana cin hanci da rashawa an kisa to waɗannan mutane ba a karan arziki cikin kasar nan ya kamata a fara wani abu na tauna tsakuwa domin tsaya ta ci so.
To a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka dai suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Wato sai mu kwaikwayo mu koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya. Mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta Amurka, baba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar 5-10 baka ji jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi rawa sauka. To kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yanda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage. To kaga mu a can a cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota. Wannan ba ma wai jiragen soja ba, hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a 'yan shekarun baya musamman lokacin Obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake. Kuma idan an duba za a ga yawanci akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba a wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Madalla ya ƙarshen tattaunawarmu da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi baƙon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu
fara da ra'ayin Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi, da Sani mai langelenge da Alhaji Dan Asabe mai fata ya wuri. Da ke cewa muryar Amurka, muna goyon bayan wannan kyakkyawan matakin da mai girma shugaban kasarmu tarayyar Najeriya Jar Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da kamfanin sadarwar Twitter daga gudanar da kowane irin aiki a fadin kasarmu. Muna kira ga wannan gwamnati da ta miki tsaye tare da sa kafar wando daya da kowane irin munafikin kamfani ko wata munafikar kasa da ba ta yi wa kasarmu fatan alheri. Sai kuma ra'ayin Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Gargadin da shugaba ya yi wa kungiyar IPOP kan fafutukar da suke yi na neman kasar Biafra, hakan ya yi daidai daga ƙarshe in kunne ya ji jiki ya tsira. Sai kuma ra'ayin Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yoban Najeriya, mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na rufe kamfanin sadarwar Twitter a fadin Najeriya baki daya yayi daidai. Masu iya magana dai sun ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka. Sai kuma ra'ayin Malam Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yoban Najeriya, mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Gaskiya matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da kamfanin Twitter daga kasar ta sakamakon wasu kalamai da ake fada wa Najeriya, wannan abu ne mai kyau. Don haka masu amfani da kafar ta su sai su dan kara hakuri kafin wani lokaci. Daga ƙarshe sai ra'ayin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, da ke cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama in miƙa ta'aziyyata ga ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hatsarin jirgin ruwa da ya rutsa da su a jihar Sokoto. Allah ya ji kansu da rahama. Idan tamu ta zo kuma ya sa mu cika da imani amin summa amin. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, in ji gwamnati a yau Asabar. Maharan sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Solhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, in ji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin. Wata ƙungiyar ƙasashe masu arziki a duniya ta cin mota yarjejeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kauce biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Ƙungiyar ta ƙasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi ƙarancin harajin kamfanoni na duniya da aƙalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin ƙasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar rigakafin COVID-19 da ake iya shaka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.